Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad da Lol da Niya sai kuma tashar Alpha Radio a birnin kuma su Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Barkanmu da wannan lokaci. Baba ya ko mai kiri ne tare da Sarfil Hashim Gument. Zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce muddin Koriya ta Arewa ta kalwa yaki to fa a ta bakin sa sai sun ga abin da ba su taba tsammanin yana iya faruwa gare su ba. A jiya Alhamis ne shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana son ya gana da mutumin da ya kakaba masa takunkumi wato shugaban kasar Amurka Donald Trump. Har yanzuwa yau Juma'a ƴan ƙasar Kenya na jiran hukumar zabe ta bayyana sakamakon zaben da shugaban ƙasa aka gudanar tun ranar Talata.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wata kwalejin sojoji a nan Amurka ta fitar da wani rahoto akan hare-haren kunar bakin wake da ƴan Boko Haram suke amfani da kananan yaran mata. To ko menene rahoton ya kunsa?
Binciken ya nuna cikin har-haren kunar bakin wake 434 da kungiyar Boko Haram ta kaddamar an gano cewar guda 244 cikin kunar bakin wake 338 ƴan mata kanana ne suka aikata shi.
Ofishin hukumar EFCC Shiyar Kaduna ya ce tsakanin watanni 8 ya kama naira miliyan 227 da wasu dubban dalan Amurka. To ko menene talakawa ke fadi akan haka?
Gaskiya wannan kudi da naji ba su yi min yanda nake tunani ba. Ya kamata a ce sun fa haka naira miliyan 200 guda nawa suke. Ba ban ce mun raina ba, amma ya kamata su ƙara azama. Ai ba karamin sata aka yi wa wannan ƙasa ba.
Za ku ji cewar ma'aikatar sojin Najeriya ta ƙara ƙaimi a ƙoƙarinta da take yi na farautar ƴaƴan kungiyar Boko Haram a birnin Maiduguri inda ya shafa ma da hare-haren Boko Haram. To bayan haka kuma akwai shirin wato duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa a jiya Alhamis, yana mai cewa muddin Koriya ta Arewa ta kalo yaki to fa ta bakin sa sai sun ga abin da ba su taba tsammanin yana iya faruwa gare su ba. Trump ya ce watakila magargadinsa na farko inda ya barazana babbake kasar ta ƴan communist da wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya watakila tsananin kashedin bai ma kai yadda ya kamata ba. Da aka tambaye shi ko wani irin kashedi kuma zai fi na farkon tsanani, sai Trump ya faɗa manema labarai cewa za ku gani ya kamata Koriya ta Arewa ta shiga tayyanta, idan ba haka ba ta shiga irin rigimar da kasashen duniya da kalilan ne kai suka taba shiga. Trump ya yi magana ne da ƴan sojoji kaɗan bayan da Koriya ta Arewa ta ce tana gab da kammala shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami guda 4 kan ruwan da ke daura da gabar yankin tsibirin Guam mallakin Amurka, wanda shine na baya-bayan nan da takalar da Koriya ta Arewa ta yi a tsakar bakatar Amurka.
A jiya Alhamis ne shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana son ya gana da mutumin da ya kakaba masa takunkumi wato shugaban kasar Amurka Donald Trump, yana mai Allah wadai da abin da ya kira rashin adalci. Cikin wani jawabi da ya gabatar wa sabbin ƴan majalisun yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima da aka zaba 545, Maduro ya ce ya umarci ministan harkokin wajen kasar da ya tuntubi Amurka domin su saka ranar na ganawa da za su yi da tattaunawar wayar tarho tsakanin shi da shugaba Donald Trump. Shugaban na Venezuela ya kuma ce ya bayar da umarni idan hali ya yiwu yana son ganawa da Trump a gefen babban taron shekara-shekara na shugabannin kasashe na duniya da za a yi a Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a ranar 20 ga watan Satumbar wannan shekara. Bayan bayanan na Maduro suna zuwa ne a lokaci kalilan bayan da Venezuela ta gargaɗe shugaban na Amurka da cewa Venezuela ba za ta ba da kai bore ya hau ba a cece ku ce da suke yi tsakanin kasashen biyu. Gwamnatin Trump dai ta kira gwamnatin Maduro a matsayin gwamnati na kama karya, ta kuma kakaba masa da jami'ansa masu yawa takunkumi a ranar 31 ga watan Yuli da ya gabata.
Har ya zuwa yau Juma'a ka ƴan ƙasar Kenya na jiran hukumar zabe ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Talata inda shugaba Uhuru Kenyatta ya kara da shugaban ƴan adawa Raila Odinga. Jiya Alhamis jami'an hukumar zaben sun yi jira su karɓi takardun zabe kusan 170 daga mazabin yankuna 290 da kuma wasu takardu kusan 1000 daga rumfunan zabe 40883. Shugaban hukumar zabe mai zaman kanta Wafula Chebukati ya faɗa a jiya cewa yanzu haka ana kan gabar ƙarshe. Ya ƙara da cewa dukkan sakamakon zaben ƙasar zai isa cibiyar hukumar zaben zuwa ƙarfe 12 na yau Juma'a wanda ya riga ya wuce tuni. Sai dai kuma wasu sakamakon zaben da hukumar ta fitar na nuni da cewa shugaba Uhuru Kenyatta na gaban Odinga da maki 9. ‘Yan adawa dai sun nuna rashin amincewarsu da sakamakon, inda suke cewa masu kutse ta yanar gizo ne suka afka kwamfutocin hukumar zaben ƙasar, wanda a jiya Alhamis shugaban hukumar zaben ke cewa an yi yunkurin yi wa hukumar kutse amma ba a samu nasara ba. Wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A ƙasar Rwanda kuma shugaba Paul Kagame shine kan gaba akan ƙuri'u wurin ƙuri'u da zaben da aka yi na shugaban ƙasa da aka gudanar cewar hukumar zabe a wani shirin gidan talabijin da aka watsa a karar wani babban sakataren hukumar zaben na Rwanda ya ce sama da kashi 80 cikin 100 na masu rajistar da suka yi zabe na ƙasar sun riga sun kada ƙuri'unsu zuwa yau Juma'a. Cikin watan Yuli, Kagame ya faɗa a wani wajen gangamin kamfen ɗinsa cewa zaben ƙasar zai zamanto cikin tsari. Wannan babban rinjaye da shugaban ke da shi a zaben karo na wato farko yana nuni cewa zai samu damar ci gaba da shugabancin ƙasar a karo na uku. Babban headquarter jam'iyyar Kagame ta RFP, dubban shugabannin siyasa masu goyon bayan shugaban ne ke kallon sakamakon da ke shigowa daga sassa daban-daban na ƙasar ta wani ƙaton majigi. Kagame ya share shekaru 17 akan ƙargar mulki zuwa yanzu. Wani zaben raba gardama da aka gudanar a shekarar 2015 ya baiwa Kagame damar ci gaba ko kuma shugabancin ƙasar har zuwa shekarar 2034.
A yau Juma'a, hukumar da ke kula da ingancin lafiyar cimaka ta Turai ta kira wani taron gaggawa na ministocinta domin tattaunawa kan wata cuta da ƙwai ke ɗauke da ita. Shugaban hukumar Vietnam ya ce yana fatan za su gudanar da taro da ministoci da hukumomin kare lafiyar abinci kafin ƙarshen watan Satumbar wannan shekara. Yanzu haka dai an kwashe miliyoyin ƙwai daga kasuwanni da shaguna a ƙasashen Turai guda 11. Tun ranar 1 ga watan Agusta da mutane suka fara cin ƙwai suna kamuwa da rashin lafiya. Jami'an hukumomin lafiya da ma sun nuna damuwarsu kan wannan cuta da ƙwai ke ɗauke da ita, wadda za ta iya illata ƙoda da hantar mutane. Rahotanni sun nuna cewa wasu ƙwai kan zo ɗauke da wani sinadari da ake kira fipronil da ke iya janyo cutar hanta, jijiyoyi da sauran sassan jiki idan aka ci. Yanzu haka dai 'yan sanda a Netherlands sun kame mutane biyu a jiya Alhamis da ake zarginsu da amfani da wani maganin ƙwari da aka haramta a ci gaba da binciken da ake kan cutar da ƙwan ke ɗauke da ita.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu faro da watannin namu ne da rahoton da wani wata kwalejin horar da manyan hafsoshin sojin Amurka ta fitar, wadda ke tabbatar da yanzu 'yan kungiyar Boko Haram sun ɗauki wani sabon salo na amfani da ƙananan yaran mata wurin kai ƙunar bakin, wato hari na ƙunar bakin wake. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya shirya mana rahoto akan haka.
Binciken ya nuna cikin harharen ƙunar bakin wake 434 da ƙungiyar Boko Haram ta ƙaddamar, an gano cewar guda 244 cikin ƙunar bakin wake 338 'yan mata ƙanana ne suka aikata shi. Koda a baya-bayan nan ma harkutar sojin Najeriya ta tabbatar da cewar wasu iyaye na mika 'ya'yansu ga mayakan Boko Haram domin su aikata wannan aika-aika na ƙunar bakin wake. Kamar yadda kakakin harkutar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya tabbatar min.
ta'addanci na Boko Haram ya kai tinta rashin imani da rashin kaunar al'umma amma mutum ya dauki kanshi ya harba ko dai shege ta ta'adda ko da neman za a yi aikin Allah wannan ba abu bane ba dan haka ya kamata mutane su guji hakan nan ko ba tabi'a bace ba kida bace ba
a farkon watanni bakwai na wannan shekara kimanin yar kanana yan mata 80 ne suka halaka kawunan su a sashin arewa maso gabashin Najeriya wajen kai harin kunar bakin wake da bangaren Boko Haram mai alaka da ISIS ta kaddamar to shin ko me ke sa Boko Haram suka dau sabon salon amfani da mata kanana wajen kai harin kunar bakin wake tambayar kenan da naiwa Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai fafutukar kare yancin mata a Najeriya
saboda suna ganin cewa mace karama ba za a taba tsammani irin wannan abun ba saboda ka san shi ko da yaushe mutumin da yake so ya maka illa kullun zai nemi hanyar da ba za ka dauka cewa lalle wannan hanyar shine hanya da za a yi amfani da shi a cutar da kai ba to shi yasa nake ganin to a rasu nan ya mace karama ta wuce ba za ma a yi notice din ta ba amma yaro saboda yanayin yadda yake na wasa ko na wani tsalle dole za a yi notice amma ya mace karama sai ta wuce ba amma san ta wuce ba
binciken makarantar sojin na Amurka kazalika ya gode cewar Boko Haram na amfani da yaran mata kanana kamar fiye da kashi hudu in aka yi mukarana da yadda suke amfani da yaran maza kuma a cewar Dr. Kabiru Danladilawan akwai bukatar daukan matakai da dama don yau tufkar hanci
a bangaren gwamnati na sani cewa akwai wasu shirye-shirye da aka yi na da ake kira ainihin counter-terrorism kuma kusan za a iya cewa an ci shi a bangaren ainihin fagen fama yanzu ka bincika za ka tarar a Borno yanzu mutanen da aka kwato daga hannun Boko Haram an dawo da su kokarin suke sake komawa dalilin ko shi ne ainihin al'ummomin da suke komawa cikinsu sun ki karɓa dole ne al'umma su karɓi wannan mutane su gada musu cewa ainihin abin da ya faru da su abu ne wanda zai iya faruwa da kowa amma abin da ake bukata a wajen su shine su dauki wannan abin kamar kaddara ce daga wajen Allah
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma a wani gefe guda za ku ji cewa sojojin Nigeria sun ƙara ƙaimi a kokari da suke yi na zakulo mai akan Boko Haram inda suka kai samame a wani ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Maiduguri don gudanar da bincike a gurin wakilin mu Haruna Dauda na da ƙarin bayani akan wannan bincike da sojojin Najeriya suka gudanar a ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Maiduguri
duk da cewa sanarwar bata ansa hakan ba sai dai rayuwar al'umma ko da ke ci gaba da gudana sanarwar kuma ta ƙara da cewa a yanzu hakan akwai wani jami'in su da ake kira Edward Kalong sanan suna hada kai da gwamnatin Najeriya wanda daga bisani za su sanar da zahirin abin da ke faruwa sanarwar ya ce kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ta da bane da abin da ya shafi rayukan al'umma da ma mutanen da suka fada cikin wannan hali na kakanikayi na shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma da sanyin safiyar ne ni ma na samu isa wannan wuri sai dai ban ga wani jami'in soja a wannan wuri ba wanda sai da sai riga da sun watsi sai dai na gani daga cikin kofar gidan a buɗe ganin cewa kullu yaumi dukkanin kofofin wannan gidan a rufe suke ba ma yarda wani mutum da ba ma'aikacin su bane ya shiga wanda ko an baka izini ba za ka shiga ma da abin hawar ka ba in ba ma'aikatar da ke aiki a irin waɗannan wuraren ka tsaye ba sai dai rundunar sojan Najeriya da ofishin lafiya duru da ke garin Maiduguri ta mai da martani ta ɗaya daga cikin makarabanta da ke magana da yawun rundunar wato Lieutenant Colonel Kingsley Samuel wanda ta ce dama wannan aiki ba sabon abu bane dan sukan gudanar da wannan bincike a unguwa a matsayin su na ci gaba da tsakulo a yan kungiyar Boko Haram wanda hakan ya ba su nasara da dama a wasu wuraren yace saboda yan canza salo da yan kungiyar Boko Haram din suke yi na kai hare-hare kan jama'a musamman a babban birnin Maiduguri hakan ya sa rundunar daukan wannan mataki yace ko a satin da ya gabata sai da su gudanar da irin wannan bincike a wanda ake cewa Polo da Muna Garage da Jakana da dai wasu wuraren na daban Lieutenant Samuel Lin yace a ranar 10 ga watan Agustan wannan shekarar ne dai suka samu labari daga kwarar cewa ayan kungiyar Boko Haram na suna nan da dama a wani bangare da ake kira Fanfumari Bypass inda ofishin Majalisar Dinkin Duniya yake shi yasa suka kewa wannan wuri baki daya su kuma gudanar da irin binciken da suke gudanarwa a kowace irin anguwa sun kuma sun kammala wannan bincike a gidaje daddai har guda 30 sanarwar ta kara da cewa sai dai ɗaya daga cikin gidajen da aka ce na Majalisar Dinkin Duniya ne nan ma sun gudanar da irin wannan bincike kuma babu wanda suka kama sannan kuma babu abin da suka gano yace rundunar nasu suna gudanar da irin wannan binciken ne don tabbatar da cewa an kare lafiya da da dukiyar jama'a, don haka ba wai suna farautar wani ko kuma wasu kungiya bane. Don haka suka yi ma kira ga jama'a su yana yada jita-jitan da suke yatsawa a gari ko kuma kokarin dokan doka a hannunsu. Game da wannan batu, sai dai tuni ta Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da aiki a yau din nan baki daya, inda har ma ta hana jiragenta da ke zirga-zirga wajen kai magani ko kuma taimaka mutanen da ke sansanin yan gudun hijira tashi, wanda kuma ko shakka babu hakan zai kawo koma baya wanda tallafa a yan gudun hijira da Majalisar Dinkin Duniya ke yi. Duk da cewa wannan batu na da zafi-zafin shi, rundunar sojin Najeriya kuma ta sake kai irin wannan samame a ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da jin kai dake cikin garin Maiduguri, inda ta gudanar da wannan bincike da take kira Kodon Ansat. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma da lagaida Haruna Dauda. To sai kuma hukumar yaki da yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa a Najeriya ta EFCC shiyar Kaduna ta kama naira miliyan 227 da wasu dubban dalar Amurka tsakanin watanni 8. A cikin rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana, ya hira da Malam Kamilu Gimi mai magana da yawun hukumar a shiyar Kaduna.
Daga buɗe ofishin mu nan na Kaduna zuwa yanzu a wannan shekaran mun samu miliyan 221,336.6 mun kuma samu dala 17,600.
A ina da ina ake samun waɗannan kuɗaɗe?
Ba ƴan kasuwa kai ba, ba ƴan siyasa ba, dukkan kowa da kowa na hada maka a dunkule. States biyar ne dai a ƙarƙashin mu anan shi a Kaduna.
Waɗannan kuɗaɗe da aka samu suna cikin kuɗaɗen da aka riga suka zama mallakin gwamnati ko ko har yanzu akwai shari'a akan su?
Eh, waɗansu ka san wato kuɗaɗen na cikin kashi-kashi ne. Idan kuɗi mutum aka cuta, aka kawo ƙara, muka yi bincike, muka gano, aka je kotu magana ta ƙare, wanda aka cuta za a mayar wa kuɗin shi. In kuɗin gwamnati ne za a mayar baitul mali. In kuma ba gama ƙara, ba gama sauraron ƙara a kotu ba, a za a ba da interim forfeiture order. Za a kai recovered monies account inda ake ajiye kuɗin sai an gama shari'a.
Ƙorafe-ƙorafe nawa aka kawo muku?
Guda 220 daga January zuwa yau.
Guda nawa kuka aiki akai?
Mun yi aiki akan guda 140, mun kori guda 80.
Sabon tsarin nan na tona asirin waɗanda suka sace kuɗi, in mutuna da masaniya da ake kira whistle blower a Turance, yana aiki a nan shiyar Kaduna?
Kwarai ko sosai ma ko yana yi. Mun samu jama'a da yawa sun fito suna ma ba da sirrin wurare, sai dai ka san yanzu an ɗan yi ma wa tsarin garan bawul, saboda an ce in ka zo ka faɗi cewa wane wane ya saci kuɗi ya tara waje kaza, aka bincika aka samu ba haka bane, kai da ka kawo tonan asirin kuma kai za mu kama mu kai kotu. Amma tabbas yana yi.
To komai wasu al'ummar shiyar Kaduna ke cewa game da kuɗaɗen da ita hukumar EFCC ta gano da kuma abin da ya kamata a yi da su?
Sunana Mahmud, ina zaune a Gondosa. Inda har za su gudanar da aikansu cikin gaskiya, wannan kuɗi a sasa inda suka dace. Wannan abubuwa zai taimaka ƙoƙari, zai taimaka sosai da sasa-sasan da ake a ƙasa da sauransu.
Assalamu alaikum, sunana Aliyu, ina Rabarot. Eto, gaskiya suna iya ƙoƙarinsu, amma ni shawara na shine wannan kuɗin da aka samu yana da kyau a kyautata ma talakawa, a musu aiki wanda za su ji daɗi.
Assalamu alaikum, sunana Zaliha Sani. Gaskiya wannan kuɗi da na ji ba su yi min yanda nake tunani ba. Ya kamata a ce sun fi haka naira miliyan 200 da ɗoriya guda nawa suke? Ban ce mun raina ba, amma ya kamata su ƙara azama. Ai, ba ƙaramin sata aka yi wa wannan ƙasa ba. Ya kamata a ce kuɗin da aka samu sun kai miliyan 5,000.
Sunana Abubakar Shaibu Baballiya. Eto, a gaskiya muna farko muna yaba musu game da ƙoƙarin da suke yi. So ni shawara na anan, this the right time da ya kamata a ce an yi amfani da wannan kuɗin wajen bunƙasa al'umman ƙasa, saboda al'umman ƙasa su amfana da wannan abin da aka yi. Ba wai ya zama na a jaridu a wannan ana bayyana cewa an ansa ba, mu kuma talakawa ba mu amfana da wannan abin ba.
A farkon wannan shekara ne dai hukumar hana cin hanci, rashawa da kuma yiwa tattalin arziki zagon ƙasa ta ƙasa ta buɗe ofishi a matsayin shiya a garin Kaduna, wanda aka baiwa Malam Ibrahim Baffa shugabancin wannan ofishi na shiyar ta Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma da la'agai da Isa Lawal Ikara, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mu a nan Washington DC ƙarfe 11:19 kenan na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masana ke yi game da kairuwa rana da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa dangane da barazanar da Koriyan ke yi wa Amurkan da kuma martanin da Amurka ke mayarwa. Sai biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo.
They will be met with fire and fury.
Za su fuskanci mummunan lugudan wutan da duniya ba ta taba ganin irinsa ba. Za su fuskanci lugudan wuta da tsananin fushi. Kuma bari mu faɗa muku gaskiya. Za su fuskanci irin ƙarfin da duniya ba ta taba gani ba.
The likes of which this world has never seen before.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake mai da martani ga Koriya ta Arewa. Bayan da ta yi barazanar kai hari a yankin Guam da ke dauke da ma'aikatan sojin Amurka da wasu makamanta. Trump ya furta waɗannan kalaman ne a ranar Talata da ta gabata, kalaman da wasu ke ganin ba su kamace shi ba, domin a cewar su tarko ne ƙasar ta Koriya ta Arewa ta saka mai kuma ya faɗa. In ji Scott Snyder na cibiyar nazarin harkokin ƙasashen waje.
She's obviously not used to the propaganda that comes out of North Korea. And it does pose a challenge because
Shugaba Donald Trump bai saba da irin wannan propaganda dake fitowa daga Koriya ta Arewa ba, domin ita dama kasar ta saba a duk lokacin da aka dauki wani matakin da bai mata dadi ba, takan furta zafafan kalamai, amma hakan baya nufin za ta aiwatar da barazanar da take yi bane. Sai dai mu a bangaren mu a ce mun bi musu wajen yin irin wannan barazana, hakan zai ƙara dagula al'amura ne da yadda har aga an yi abu ba daidai ba ko kuma cikin duhu.
It generates higher risks in terms of miscalculation and misunderstanding.
Malam Hafiz Muhammad Sa'id shine shugaban Haider Center a Nigeria, amma kuma mazaunin ƙasar Iran da yake sharhi kan siyasar duniya. A wannan tattaunawar da muka yi da shi ya yi tsokaci kan wannan takaddama, amma ya fara ne da bayani kan kalaman shugaba Trump da aka ce sun yi zafi.
Wannan tension da ya faru na ƙarshe ran Talata kamar yadda tambayar farko din nan cewa idan Donald Trump zai ci gaba da abin da ya fara litin da Talata da ta gabata na barazana da nuna cewa suna da karfin nukiliya, to wannan Kim Jong shi fa ba zai iya yarda da wannan barazana ba.
To amma ita ma Koriya ta Arewa takan yi irin wannan barazana da shugaban na Amurka yi.
Sai dama abin da ke faruwa shi ne su suna yi ne kamar matsayin fansa, duk sanda aka ce musu wani abu su ma za su. Yanzu misali sakamakon wannan manganin da aka yi ran Talata su ma yasa suka yi manganin cewa fa za su iya tashin Guam daga wato za su kai wannan tsibiri hari. A ga tun farko ba su faɗi wannan ba sai da wannan magana ta taso. Wannan shi ne ke faruwa.
Da yake kana nan ƙasar ta Iran wacce ƙasa ce da take da irin tata waina da take toyawa da Amurka kan wannan batu na makamashin nukiliya. Kamar ya 'yan ƙasar suke kallon wannan takaddama tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa?
Suna ganin cewa Amerika dole ta fita daga tattaunawa ɗin a mai da tattaunawa ƙarƙashin United Nations.
Majalisar Ɗinkin Duniya.
Matsar Amerika za ta shiga a matsayin ƙasa, kuma Koriya suna ganin kanta a matsayin ƙasa. Suna ganin ƙasa ba za ta tsora masa wata doka ba, to za a ci gaba da samun tension. Kuma a shirye yake idan aka harba masa shi irinsu shi ma sai harba. Ba ma wannan ba zai iya ma akai masa hari da wasu makaman da ba nukiliya ba shi kuma ya ce zai kai nukiliya. A shi yake da wannan kusan mutum ne wanda yake saurayi ne wanda kansa ya kunna ya kama da wuta kamar ashana, kuma ba shi da jin tsoron abin da zai biyo baya gaskiya, kowa ya san da wannan. Wannan ne ya sanya ma lokaci za ga su kansu Japan da Koriya ta Kudu a kwanakin baya watannin baya lokacin da tension yawa. Su da kansu ne suka nemi Amerika ta sassauta kada a kai wani kada a yaƙi ta shi, domin idan yaƙi ya tashi to fa Koriya ta Kudu da Japan da Amerika da ke Japan an jefa nukiliya, wani yana nufin an jefa wa fa ita Japan ne, kuma ita Japan ta ɗin ɗan zafinsa da raɗaɗinsa a shekara 70 da suka wuce.
To yankin Guam da ke can yammacin Pacific wanda kuma mallakar Amurka ne shi ne tsibirin da Koriya ta Arewa ta ce tana shirin kai hari a cikin watan nan na Agusta. Kuma mazauna yankin a yanzu haka suna zama ne cikin fargaba. Luwa Meno tana zaune ne a yankin na Guam, ta kuma ce ba su da irin kariyar da shugaba Trump yake da ita.
Yana da arziki sosai kuma yana da kariya, amma mu fa da waɗanda ba su da damar samun wata kariya gaskiya ni ban amince ba, domin wannan abu akwai ban tsoro.
To sai dai duk da irin sukar da kalaman Trump na farko suka sha, shugaban Amurkan bai sauya matsayinsa ba.
Let's see what he does with Guam. He does something.
Bari mu ga me zai yi da Guam. Idan har yayi wani abu, za a ga abin da ba wanda ya taba gani da zai faru da Koriya ta Arewa.
He will see.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi wucin ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma da lagai da Mahmud Lalo. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana.
Ga kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraron mu kuka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta Rilwanu Ibrahim London Obace daga jihar Adamawa. Da fatan al'ummar ƙasar Kenya za su amince da wannan sakamakon zaben domin kare ƙasarsu daga shiga tashin hankali. Sai kuma wasiƙar Ibrahim Rabiu yace ina kira ga gwamnatin Zamfara akan ta biya kuɗin jarabawar kammala karatun sakandare wato WAEC ta wannan shekarar. Don bai wa 'ya'yan talakawa damar ci wucewa makarantar gaba. Shiko Aliyu Usman ya ce shugaba Zuma sai ka ɗauki matakin gyara abin da ya sa ko da yaushe ana kaɗa ma Koriya tsige ka daga mulki. Sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Badmus Aliyu Rijiyar Lemu. Ina kira ga 'yan Najeriya da mu ƙara komawa ga Ubangiji Allah. Dan neman sauki daga gare shi game da matsalolin da suka addabi kasar mu Najeriya. Domin matsalolin sun fi karfin gwamnati shugaba Buhari shi kadai. Sai wasiƙar Mahmud Salihu, yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta kula da kasar Kamaru domin ta dawo da 'yan gudun hijira da ke bukatan dawowa gida abu ne mai kyau. Sai dai muna fatan gwamnatin ba za ta yi watsi da su ba idan sun dawo gida. Sai wasiƙa ta ƙarshe daga hannun Aminu Kano Maida yace assalamu alaikum BOA. Hakika marwa sojojin Najeriya na jihar Borno martanin da wasu mata suka yi na cewa dukansu suke baiwa 'yan ta'addar Boko Haram 'ya'yansu yayi daidai domin hakan zai sa a daina furta kalaman atanci ga al'umma.
To a gaida Salu Garba, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice babban shugaban Amurka Donald Trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa a jiya Alhamis. Yana mai cewa muddin Koriya ta Arewa ta takulo yaƙi to fa a ta bakinsa sai sun ga abin da ba ta taɓa tsammanin zai iya faruwa a gare su ba. Trump ya ce watakila gargaɗinsa na farko inda ya yi barazana babbake ƙasar ta 'yan communist ta wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya watakila tsananin kashe da ma bai kai yadda ya kamata ba. A jiya Alhamis ne shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana sanya gana da mutumin da ya ƙaƙaba masa takunkumi wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana mai Allah wadai da abin da ya kira rashin adalci. Cikin wani jawabi da ya gabatar da sabbin 'yan majalisun yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima da aka zaɓa su 545, Maduro ya ce ya umarci ministan harkokin wajen ƙasar da ya tuntuɓi Amurka domin su saka ranar ganawa ko tattaunawa ta wayar tarho tsakaninsu da shugaba Donald Trump. Har zuwa yau Juma'a 'yan ƙasar Kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Talata.
To duka kuma abin da zamu kawo muku kenan na wannan lokaci sai can da yamma za ku ji mu tsake da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sarfi da Hashim Guman da wacce ta shirya ta bada umarni wato Julie Gresham. Baba ya kuma kere da nake sallama da ku daga nan Washington DC. Sai a dakaci kungiyar yau da gobe.